Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ki cewa ufan akan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad wanda ke karewa a gobe Litinin. A wata hirar tarho tsakanin shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da Putin sun tattauna akan muhimmancin samar da hanya mai dorewa ta fitar da hatsi daga Russia da Ukraine zuwa kasuwannin duniya a cewar ofishin shugaban kasar na Afirka ta Kudu, sai dai ba a yi wani karin bayani ba akan batun. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci Putin ya tsawaita yarjejeniyar da tekun Bahar Aswad kana a hada bankin harkokin noma na kasar Russia Rosselkosbank a cikin tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na SWIFT. Amma Guterres bai samu wani martani ba a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya a ranar Juma'a. Rashi ta ce za ta amince da tsawaita yarjejeniyar bisa sharadi ɗaya, inda za a yarje da sharuɗa da za ta gindaya wurin aiwatar da yarjejeniyar. Wakilan 'yan ƙasar Sudan sun isa birnin Jidda da ƙasar Saudi Arabia domin fara tattaunawa tsakanin rundunar RSF da sojojin gwamnati, a cewar wata majiya tana fadawa Reuters a jiya Asabar bayan watanni uku da fara fadan tsakanin bangarorin biyu. Saudiya da Amurka da suka shirya tattaunawa ta baya sun dakatar da ita a farkon wannan watan Yuni bayan karya yarjejeniyoyin tsagaitauta. Saudiya da Amurka ba su riga sun tabbatar da fara tattaunawa tsakanin bangarori masu rikici da juna a Sudan ba. A gefe guda kuma, ƙasar Misira ta kaddamar da wani shirin shiga tsakani a ranar Alhamis, wani yunkurin da bangarorin biyu na Sudan masu alakar kudda-kudda Al-Qahira suka yi marhabi da shi. Wasu jerin shirye-shiryen tsagaita wuta ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba, wanda ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin ƙasar da rundunar RSF a kan neman shugabanci. Wasu da ake zato 'yan ta'adda ne sun kashe wani ɗan sanda da fararen hula hudu a yankin Talabere da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar, a cewar ma'aikatar sojin ƙasar. A wani wuri da dubban mutane suka tsere wa tashin hankalin mayakan jihadi a wannan wata. Sanarwar sojin kasar ta ce harin da aka kai a ranar Juma'a ya auna wani rukunin 'yan sanda ne da ke yi wa wani ayyari rakiya a kusa da iyakar Burkina Faso. Sanarwar ta ce an kashe mutane biyar, kana aka jikata wasu 19 ciki har da jami'ai 7 da sojoji 5 da kuma fararen hula 7 da dukkaninsu ke kan hanyarsu zuwa babban birnin kasar Yamai. A bangaren abokan gaban kuma an kashe 'yan ta'adda guda 2 a cewar sanarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya ta kwatanta sharuɗan da gwamnatin ƙasar Siriya ta ɗorawa aikin kai kayan agaji daga Turkiya zuwa arewa maso yammacin Siriya da abinda ba za a lamunta da shi ba. Makomar aikin kai kayayyakin agaji ta kan iyakar arewacin Siriya ta fada cikin rashin tabbas a ranar Talata, bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gaza amincewa akan shawarwari guda 2 da ke kalubalantar su na tsawaita kai kayan agaji daga Turkiya ta kan iyakar Babul Hawa. Bayan kwanaki 2, jakadan Siriya a Majalisar Dinkin Duniya ya ce Damascus za ta bada amincewarta Majalisar Dinkin Duniya ta yi amfani da iyakar tsawon watanni 6, amma bisa sharaɗi cewa za a shirya aikin jin kan da kuma aiwatar da shi baki ɗaya da gwamnati. Kana Majalisar Dinkin Duniya ba za ta yi magana da wata kungiyar 'yan ta'adda ko kawayensu ba. Sa'annan kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kungiyar Syrian Arab Red Crescent ta ƙasar Siriya ne za su gudanar da ayyukan jin kan. A ƙarshe, da yammacin jiya Asabar ne dubun dubatan masu zanga-zanga suka jika titunan birnin Tel Aviv na ƙasar Isra'ila, inda aka cika makonni 28 jeri ana gudanar da zanga-zangan ƙin amincewa da matakin Prime Minister Benjamin Netanyahu na yi wa sashen shari'a ƙasar garin Bawul. Jagororin zanga-zangan sun yi alƙawarin ci gaba da kawo tsaiko.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan daya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajen su na aure ba tare da bata lokaci ba. Bidan hada ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin, Muhammad Awal Garba. Bismillah dan uwa.
Hajiya Ramatu, kin ga duk irin maganganun da aka yi gaba daya akwai yadda gizo ke saka ko in muka ce gizo ke saka shine an samu an da matsalar take in ma ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu. To yanzu wace shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta?
Alhamdulillahi, alhamdulillah. Wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu shi Qur'ani. Wallahi illa Qur'ani. Idan mun karanta ta kada mu bi son rai, in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya, kada mu bi ƙaryan duniya, kada mu bi abinda zuciya za ta raya mana na ƙarya, mu ji tsoron Allah, mu biye da abinda Allah ya ce a cikin Qur'ani. Aiki da Qur'ani shine ba karanta ba ta ba kawai a juya mata baya, ba shi bane. Sabila da a bayani da shi dan uwa yayi zan bada alal misali a takaice dai hakan nan. Wato yau a za a samu miji dan aiki ne, yayi takardan mazaje da yawa ko su kasance yan aiki ko ba yan aiki ba, ana me sunan sa ana acte de mariage yau saboda advantage yaya ana yawa saboda advantage yaya ne bai bati ba. Amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ara kuma mata daga baya ayi aure na biyu, aure na uku, wannan matan ma mai wata kila su ma ya ne musu takardan aure a ko bai ba musama an samu ɗaya ne kawai kalmar ƙarya aure mata biyu uku, amma ɗaya ne take da takardan aure. Wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan taliki gaba ɗaya ba, babu. Saboda me Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kadai ce za ta gada
ba. Amma an kika yi wannan magana bace baki lura cewar yawanci mata sukan yi wannan saboda damar da suka samu cewa su kadai ne suka yi wannan takardan da yace da mijinta, sauran matan kuma haramun ne ko
na'am? Wannan zalunci ne kuma za su biya. Wallahi in ba su biya a nan duniya ba, in ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba, Allah zai kama su yawmal kiyama. Bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah. Kada ki bi son rai, kada ki bi son rai, ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari. In Allah ya nufe ki da samun takardan aure gama duk takardun din, kin anshi kudin mijinki na wajen aiki, a wani takardar CNPS wanne ba wanne ba, hada kudaden nan, kira malamai subhanallah, a zaunar da ke da ƴaƴan ma uwarsa na raye ko babansa na raye, ayi kasafi a duba yanda za a raba muku gadon nan, a raba ki fita cikin fitina. Kada ki ce a kece mai takardan aure, wannan nan nasaranci ne, wannan na duniya ne. Amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴa yana da mijinki ya bari ne. Wallahi waɗannan mata na takardan aure auko ba su da shi. Wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mata ya inda bai sake su ba, ku duka kuna tare. Kada ki ci fariya cewa a don kece kike da takardan aure ke kadai, wannan bai yi ba. Zalunci ne, zalunci ne wannan, keta ne wannan, kuma ba zai kai ki ko ina ba. Kuma zuri'a zaki tuna ƴaƴanki kar wata rana za su biya a rayuwarsu. Bai yi ba mata su dinga, mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci, kuma a cire hankali akan maganan gado. Wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi, ana ba dan san za a mutu, auke mace ki mutu ki bar shi, aushi ya mutu ya bar. Amma experience ya nuna cewa mazan din su suke riga tafiya. To amma kar a zauna a sa burin gargabon maganan gado a cikin zuciya, bai yi ba, za a wahala, kuma za a shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita. Wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata, wancan zuri'a an lalata, mata na ta aikin abin da bai da kyau, wani malamai za je a nema, a rufe baki, a bata ayyan kishoyi, duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau. Mara kyau mata, wallahi alazim, mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da zamu bata zuri'an ƴar uwa. Wallahi wata ran kina kwance a kabarin ki ranan mutuwa zaki ga gaskiya. Wallahi mu kiyaye mata na barna diwa, mace yi hakuri duk abin da mijinki zai yi miki, kada ki bi shi da sharrun. Maza, wata sai ina tausaya ma maza, don shi namiji abin da yasa zan yi bayani, me yasa nake tausaya ma namiji? Gashi dai yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu, amma yana da imani ta wani bangare. Meiwa ya nuna soyayyen shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku, wannan soyayyen ta yasa ma waɗannan nasu yayi ƙasa, amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan, bai kamata yayi haka ba. Ya kamata yayi adalci ma mata yanda ya hada duka. To mata, ya Allah, mata kadda malaman su rude ku, ki aikata ma mijinki abin da ba shi kenan ba. Akwai matan da kwanan nan ko da yake wannan auren din auren cin amana ne da mai kawarta ce, to amma ki sani ke kawarki da take zuwa gare ki, aure bai haramta tsakanin tare da mijinki ba fa. Ke ne ya kamata ki killace rayuwanki, kawance-kawance nan da kade yanzu kin samu kanki, ki kore wannan kawance-kawance. In ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya, sai ya aura kuma ya ka miki, me zaki ce? To an kawo amarya, an ce tashi, an kawo mata amarya ta zo ta gaishe ki. Da ta tashi, sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya, duka take ma amarya, me ta so? To kun gani, to duk wannan mu tausaya ma kanmu, mu tausaya ma mazajen din, mu yi hakuri. Kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata, mazaje ku dinga hira da matanku, ku dinga hada matanku, umme mata biyu uku ne, ku aikata gaskiya, kada ranku ya so daya ku wulakanta sauran, zai kama ku a karshen lokaci.
To madalla malama Hajja Ramatu Usman, mun gode. Sai Maimunatu Salu, maganarki da zaki a karshen wannan shiri, shawararki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din, me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan? Yana kawo matsaloli ga sauran mata, wayansu ana yi da su, ko kuma a ce ai dukiyar ma gaba daya na wacce ce ba na kowa bane, me zaki faɗa kai?
To ni a gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan. Malama ta yi magana ta yadda za a iya ayi wato takardan aure, kuma ka gani da wacce ba a yi ba, saboda wannan sai in ce akwai cin zalunci, domin kwanaki akwai wani abin da muka fuskanta a hakan. Mutum ne wanda shi ya kwashi tsawon shekaru da matarsa ta farko, sa'annan sun haifi ƴaƴa bakwai, yayi takardan aure da ita, amma kuma ya zo ya aure amarya, kuma suka yi ƴaƴa uku, sai kuma Allah ya yi lokacinsa ya yi, sai Allah ya yi mai rasuwa. Ita wannan amaryan ba ta da takardan aure. To a hakan babu wanda ya san tsakaninsu, uwar gida ba ta san cewa ya yi aure ba, amarya ma ba ta san cewa ya aure wannan matar ba. A hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tun da yake mai gidanku ya mutu, magana gadon nan yana da wasu ƴaƴan, aboki ne ya fitar da magana. To wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka, don sanna ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba, saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya, saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan. To ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala, inda yake kwance ba zai kwanta sosai ba, saboda yanzu waɗancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya, bayan kuma ina da suna da ubansu, da shi ma ya bar dukiya da za a iya a basu, amma sai ya tashi ya wannan takardan auren. To matsala da nake faɗa a nan, tun da yake lokaci yana nuna mana dan yatsa, a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna, bayan sun ji tausayin kansu sa'annan su ji tausayin matan da suke zaune a gidan dajinsu, saboda ƴaƴan wasu ne da aka kawo musu kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to ya kamata a ce ya tsaya ga wa'annan saboda ya dadirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na ƴaƴansa ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba ni maganar da zan yi kenan
magana ka na ƙarshe a cikin wannan shiri
to alhamdulillahi abinda zan faɗa na farko dai shine Hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya duk inda kaga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin saboda mu maza Allah ne ya umarta ya bamu da muna da hali zamu yi adalci ya ce mu auri mata hudu to amma mata hudun ganin dama ne yanzu ka iya amma kuma adalci ba naka bane dole ne dole ne to adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kai musu dai ba sai dai in kana da hali kowace zaka iya mata daidai da nasabanta misali zan baka kamar yanda malaman fiqhu suke magana idan wannan tana daura zani na jaka 100 ne a gidansu wannan kuma tana saka na jaka 50 to in kaga zaka iya musu na jaka 100 duka wannan yayi amma in ka ba wancan na jaka 50 din wancan na jaka 100 ba kai zalunci ba kowanne daidai da nasabanta yayi yauwa amma ita na 100 ka dauko ta ka dawo da ita 50 to ka tauye ta yauwa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutun yi aure ma har ya haihu yara uku duka macen ba wanda take da labarin ya aure ta ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake ita na farkon nan tsoron ta yake dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zauna matan shi ta tafi anguwa ba abun da ya bude baki ya ce mun Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore mu ya hore mu kowa yanda zai kuma marayu amana ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyanci ƴaƴa mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin ubansu ne uyayensu ne kaninsu ne aka ce an mishi alƙawari an mishi tabbaci zai shiga aljanna namansa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai dan ganin idan kai amma da ka juya baya harkan ya lalace
to madalla mala bakar adawu mun gode Allah ya saka da alkhairi ko Hajiya Rahmatu Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi mai mulki Sa'adu Jarida mun gode Allah ya saka da alkhairi ni Muhammad Awal Garba da gurin shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna gode wa jagoran wannan shiri ita ce Hajiya Madina Dauda mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tasha mai tarin albarka na VOA Hausa zauren VOA kenan daga kasar Jamhuriyar Kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga kasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya da fatan an amfana da shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
Gai da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
sunana Abubakar Ibrahim jami'in Kaduna ina da shekara 23 na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 2016 lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS ina 2019 to daga nan dai ina yin aikin hannu aka ina dai kuma da interest akan bola haka to akwai wanda naje wajenta yar uwan mu ne haka kaman yabba bata ci sai nake koro mata ina da interest kan ball da akwai ayyanta wanda suke da team haka dai na anguwa ina bugu da suka gane ni in talent ina aka yin wannan academy public complaint anti corruption dake cikin jami'an Kano to shi ma still nayi shekara kaman biyu ina bugawa daga nan muna zuwa Joseph 5 mun je Kaduna na samu wani team daga nan Royal Soseda na buga shekara da an yi maganan zamu yi je Lagos zamu buga wani Joseph Inalas wanda Turawa za su zo ko wani Bature da ya fito daga ƙasar Norway mun zo to mun ji alhamdulillah dai komai ya kankama an kare komai to lokacin COVID-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zauna a Kano na zo dai ban buga ball din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni sai na ji ball din ya fara fitan ma a rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza 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 sai yake ce min a inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar Ghana da na iya yin biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi Alhaji Guruza yana da team kuma suna buga le koda a ce ma wanda din su ne naje ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba sai nake mai okay to shikenan naje na samu iyayena na mutunta bayani kaza kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni amma gaskiya sister na ne da ita ce ita a akwai yayana shi dama shi ma footballer ne na koma mai ga abin da ke faruwa da yaje dai same ta dai ya babbata baki dai ta ce ta amince aka ban kudin moto da na zo Kano na kudin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kudi na wajenta na ce ina bukatan karamin 20,000 daga baya dai ta ce a ba zai yi ba dan din akwai phone a waje na sinisiyar na samu dai shi wanda zai zo da ni ya cika mu kudi dai muka zo nan Ghana to na zo na fara training ina kuma yin aiki na samu kaman wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina dai zuwa trainer haka to da na samu gun aiki ina dai dan buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani team da ke can Ababu mai buwawo na je na fara da training to yanayin players din da ke team din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Nigeria na zo na fara yin ina yin aiki na to amma da ke naga ball din ban samu team din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga ball amma ya zama na dai team din ba ka dan samu wani income dai bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga ball din ne ba ka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya za ka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai bari gaskiya naga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai bari ban dai je na samu team din da zan samu in buga ba to amma yanayin aikin gaskiya da nake yi ana buƙatar time ne wanda in mutum ya baka aiki zaka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da ka yi disappointing din shi ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari ball ina ya danja ba eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer amma nan ina da masoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin Ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren ƙasan akwai wa'insu ba za ka iya mu'amala da su ba yana daga cikin ƙalubalen da na fuskanta last year da na je gida na dawo wajen dawowa tunda ina da national ID card na Najeriya to ba zai in gwada musu wannan ba dole sai ina da Ghana card nanan wanda zan iya nuna cewa kaman ni dan ƙasa ne koko a zai iya akwai Ghana card da zai yin kaman ka zo kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motar da nake to amma ni cikin hukuncin Ubangiji da akan magana kaman daga ina nake nace daga Najeriya amma dan Ghana ne nace mata eh ni wani kala ne dai nace mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi bane sai dai ta tafi ta kyale ni ta sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka fadi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya dauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji yake ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara so dai lafiya na samu nasarori sosai cikin Ghana kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wannan ba sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai saboda akwai ƙanina da lasiya ma suka yi aure alalaƙiƙa dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagorance magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo kasar Ghana na samu wannan kudin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake daidai Allah in yi suka da abu koda inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasara da na samu shine zuwa na Ghana na samu na sefili na aurar da kanni na guda biyu kuma ni da kaina ina so insha Allah wannan da ba jama'a kadan insha Allah mu ma dan samu mu yi aure
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa ko wani shi idanu yayi hasara hababba ko wani shi idanu nace yayi hasara hababba dishi idanuwa shata mu ba mu sune dishi idanu kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan fadi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta keke da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari da asibiti ka samu dan matse da asibiti ka samu lafiyarka da mai ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum ya tsaye da mai ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum ya tsaye kudauki jawabin da zan fadi kahin salama abunda nike son kowa ya lura ciyan idan a madari kuda ke sawalci yayi yadu ga salte a cikin gidaje kashin dabba hannun mutane ciyan idan a madari idan ba mu son ciye taba mu tsamkal jiki tsamkal gidaje kullum mu zawanke idanu idanunmu da idanun yara mu gina salon ga cikin gidaje kashin dabba hannun mutane yanyi a zambin new liktoci mu dauki shawara su liktoci mu dauki shawara su idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan idanuwa shata mu ga musune dishi idanuwa shata mu na gudune itun da ba ku sone ku dauki jawabin da zan fadi kahin salama abunda nike son kowa ya lura ciyan idan a madari kuda ke sawalci yayi yadu ga salte a cikin gidaje kashin dabba hannun mutane ciyan idan a madari idan ba mu son ciye taba mu tsamkal jiki tsamkal gidaje kullum mu zawanke idanu idanunmu da idanun yara mu gina salon ga cikin gidaje kashin dabba hannun mutane yanyi a zambin new liktoci mu dauki shawara su liktoci mu dauki shawara su idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.